فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا رانر يومنا رانا الخميس كما يومنا أبو رمضان ألف دليل دو دا أربعين دبيو هجرية وانا كما يدي دي دا قوم شابير قوتا قدو شكرة دبو بيو دا أشرين دا آية ميلادية الله تكي يكون سا يقار هذا ما أولنا مسألة مي البركة كرو نبيو do mun fara gabatar da darasi na farko a cikin darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda ake yin sa a cikin wannan mutane azumi a wannan masallaci na area 11 dake birnin tarayyar Najeriya Abuja mun lura sosai muna da manufa da ya kamata mu dora wannan tafsirin akai wanda zamu roki Allah ya taimake mu mutum mu wannan manufa abu na farko da mu masu saukakewa a fahimta kaman facilitators kenan ko administrators tunda ba maganganun mu zamu dinga faɗa ba ɗaukowa zamu dinga yi da ni da alarma sai fillahi da kuma ku masu sauraro baki daya da jagororin mu na kungiya da kuma jagororin masallaci da committee tafsiri gaba ɗaya mu sa neman yardar Allah da a ce muqaddara ni da zan zo masallacin nan Allah ya kiyaye in tarar da sai mutun ɗaya ne kawai to ya zama yadda zan ji a zuciyata kamar in zo in tarar da har waje an cika ni in dai Allah ka nufa to zaka zo kai tayi ko da masu sauraro ko babu Allah ya ji kan Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti Allah ya gafarta masa ya sa shi a aljanna wani hamshakin malami ne in kai rantsuwa tsakanin rukuni da maqamu Ibrahim cewa a yanzu duk duniya ba mai ilimin sa ba za ka yi kafara amma a harami da yake darasi malaman mu suka ce mana har ya mutu da wahala ka zo ka samu mutum 10 a gaban sa amma kullun sai yayi darasi akwai hamshakan malamai da zaka ga su a haramin Makka ko na Madina wallahi wani ma zaka ga daga shi sai mai ja mai baki amma haka yake yi saboda dama asali ana yi ne dan Allah ba wai dan wani dalili ba to duk wanda ya sa wani fatan a ransa ya zama ba Allah bane to yayi asara akwai ayoyi da yawa da hadisai wanda duk kun sani kuma in bayani ya kama zamu insha Allah abu na biyu daga cikin manufofin da nake so mu hadu akai shine muqaddara cewa duk irin tangardar da za a samu to in dai muka samu muka zo karatu mun ci riba domin mun kulla alaka tsakanin rayuwar mu ta Ramadan da kuma karatun alqur'ani kuma in aka ce menene primary assignment na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake da rai a ramadan zaka ce shine daukar azumi ko to daga azumi ba abinda aka sifanta annabi da shi a ramadan irin qur'ani kuma har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik idan azumi yazo aje komai yake haddara si denawa yake guduwa yake bar daliban yace haza shahrul qur'an to in kun lura a wancan hadisin ce aka jibril yana sauka fa yudarisul qur'an suna qomin alqur'ani suna tattaunawa akan abin da ya shafi alqur'ani to jama'a ba abin dadi irin a ce yau ran alkiyama za a zo a tashe ka a ce to tunda za a yi maka kididdigar kwanakin ka daya bayan daya sai a zo a tarar da gaba daya rayuwarka ta ramadan qur'ani ne da azumi ko ba kai komai ba wannan kadai ya isa ya cece ka a wajen Allah kuma da alqur'ani da azumi abubuwa biyu ne da manzo Allah sama a hadisi daya yace za su yi ceto ranar alkiyama to ya kake gani a ce ga qur'ani ya taho ga azumin watan ramadana ya zo shi kan azumi zai taho shi kadai ne shi kuma qur'ani in ya taho yana da direbobi direbobin sa guda biyu ne sune suratul baqara da ali imran manzo Allah yace ka annahuma ghamamatani aw qala ghayayatan yadda ka san hadari sune zaka gansu a gaba suna tafiya qur'anin yana biye da su sai ce ya ubangiji mun zo karbar sa dalilin sa muke so a ba mu to in Allah ya sa muka dace to gaskiya wannan ba karaman manufa bace abu na uku mu almajirai ne kuma masu da'awa, kwatankwacinmu kamar kwatankwacin ɗan kasuwa ne wanda kullum yana ta buƙata ya samu kaya, ya samu kuma kwastomomi. To shi kuma mai da'awa yau a ce an sauƙaƙe masa al'amari, an ba shi wuri, an kuma tara masa jama'a, ai kaga sai yi kawai. To yana ɗaya daga cikin manufofinmu na yin wannan tafsiri shi da yin da'awa, na haka duk abin da zai ci karo da waɗannan manyan manufofin gaskiya ba ma maraba da shi. Abu na hudu, Ubangiji subhanahu wataala yana cewa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah ya halicce mu ne ya kakkasa mu gari gari daban-daban, mutane daban-daban, don mu san juna. In mun san juna kuma mu taimaki juna, to wataƙila haɗuwan mu a nan sai Allah ya kaddara cewa ku za ku taimake mu, ko mu za mu taimake ku, ko wasu a cikin mu ne za su taimake wa'ensu. To muna matuƙar farin ciki da wannan haɗuwa. Babban taimakon da za mu yi wa juna shi ne haɗuwan mu za ta kaddara sanadiyar ranar alkiyama. Ubangiji ya sa mu a ƙarƙashin inuwarsa, ranar da ba wata inuwa sai inuwarsa. Tunda a nan muka san juna galibi, amma mun san juna to ba mu taɓa daɗewa a tare muna gudanar da wani aiki irin wannan ba kamar wannan. Sai manufa ta biyar shine wannan ya shafe mu ne da alaramma, kuma ya shafi hukumar masallaci. Mu dinnan ƴaƴan jama'atu za su bid'a ne wai kamata sunna. To kuma a matsayinka na dan kungiya da take haduwa akan taimakekeniya domin yada addinin Allah, to tana da haƙƙi akan mu, shugabanninmu suna da haƙƙi akan mu. Sai suka ce to ga wani aiki, tashi ka tafi waje kaza, koda ba nan kake so ba za ka tafi don ka sauke wannan nauyin. Saboda haka mun zo don mu sauke nauyin kungiya ne da yake kanmu. Sai na shida, wannan ne kuskure rubuta masa, na bakwai shine ƙaunar juna da soyayya da zumunci tsakaninmu. Kullum muna binciken irin wannan zumunci da ƙaunar juna da soyayya. Wannan a taƙaice su ne mafiya fitowa fili a manufofin da ni da alaramma muka haɗu a kai na arbakinsa na ci masa albasa, kuma na san kuma tare da mu gaba ɗaya mai ittifaƙi. Idan akwai wani wanda yake ganin akwai wata manufa da bai kamata a ce ta shigo ba, to muna maraba kofar mu ta shawara a buɗe take. A nan daga kakanninmu sai iyayenmu sai malamanmu ma da watakila ba za mu iya ganin su mu gane su ba, sai yayyenmu sai ƙannenmu watakila ma da ƴaƴanmu ba za a rasa su ba, a kusa ko a nesa. To kuma waɗannan ɓangarorin ga baki ɗaya ɓangarori ne na su baka shawara ka ba su shawara. Kusa da ƙarshe a muƙaddima, tsarin da muke ba da shawara mu tafi a kansa. Kafin nan, banda abin da kuke gani a rubuce, akwai shawara da muka yi jiya. Malaman da suka gabace ni a cikin waɗanda zan iya tunowa a kusa-kusa, akwai Malam Sufiyanu Abdullahi hafizahullah, Allah ya gafarta wa mahaifiyarsa ma ta rasu shekaran jiya ko jiya, Allah ya sanya ta aljanna, wanda farkon dawata daga Madina na tarari yana karatu a wannan masallacin. Bayan shi malaminmu kuma yayanmu fadilatu Sheikh Abdulrazzaq Yahaya Haifan ya ci gaba da tafsiri tun na almajiri a Madina. Na san yana tafsiri a wannan masallaci, kuma wani kowa ya san yadda malam yake, ya san yadda tafsirin sa yake. Allah ya masa albarka ya saka mai da alkhairi, tafsiri na ilimi kuma na wa'azantarwa da dukkan wani abu da ya kamata a sifanta karatu da shi. Bayan shi akwai amini na sosai na jiki, kuma ɗan uwana kuma yayana malam Lawan Abubakar Shu'aib Abu Abdullah, wanda a shekaru uku da ya yana tafsiri a nan, duk shekara da ni muna zuwa da ni ake rufewa, wani lokacin ma nakan yi jawabi a kafin rufe tafsiri. Bayan shi akwai amini na ɗaya daga cikin aminaina na kusa-kusa wanda ba ni da kamar su, Dr. Muhammad Jamil Sadis, shi ma ya zo ya yi shekara uku. bayan nan akwai aboki na shi ma amini na kuma abokin aiki kuma yayana gaba yake da ni a jami'ar Madina Dr. Ibrahim Abdullahi Rijal Lemo Abu Abdurrahman wayannan malaman na san wasu din sun zo dorawa suke akan karatu musu kawai malamin wani ya tsaya a waje kaza bari mu zarce mu ci gaba kamar wannan shine abin da malawan yayi amma malam Jamilu da yazo ina jin kamar ya buɗe sabon darasi ko kuma ya fara gabatar da wani dogon darasi sannan daga baya dora malam Ibrahim da yazo dorawa yayi to jiya na shawarci wasu daga cikin mahukunta masallacin akan cewa ni a Lagos can na kammala tafsiri na a shekara ta 2019 kafin corona na tsaya a aya ta 96 nayi da 7 da 8 da 9 amma ban yi bayani ba a cikin suratul tauba sura ta 9 to kuma zan tashi ayoyin da suke da ma'ana ta musamman sabuwa fil da nasa alaran ma yi mana bincike sai tarar da kuma anan malam Ibrahim ya tsaya a cikin suratul an'am sura ta 4 a ta 5 akwa aya ta nawa ne wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd ita kuma tana da alaka da ayoyin baya to sai muka yi shawara a nan office cewa mu dora daga inda malam Ibrahim ya tsaya ko kuma mu dora ni daga inda na tsaya to dai ɗan uwa ma'abuta alkhairi ciki suna dibi da sauransu da alaran ma da ni sai muka yi shawara mu dora mana daga suratul tauba din saboda hikimar tafsirin ya ci gaba da tafiya domin a samu complete tafsiri akwai wani mai ra'ayi sabanin wannan to ina ganin mun ittifaki akan wannan ko to wannan shine tsari na farko za mu dora daga aya ta 96 cikin suratul tauba sai abu na biyu za mu tsaya akan manufofin ayoyi da rashin fita daga koyarwar sunna da haka duk abin da za a yi don Allah jama'a amana ce a gare ku in koyi ga mun sauka daga doron sunna to ku tayar da mu in ba haka ba Allah zai tambaye ku ranar alkiyama wal falanas'alanna allazina ursila ilaihim wal nas'alanna al-mursalin ni Allah zai tambaye ni game da ku kuma Allah zai tambaye ku game da ni saboda duk abin da kuka ji ya saba wa sunna ayi amfani da salo na ladabi a fadakar mu kuma za mu gyara insha Allah saboda haka za ku ga abin da ya shafi labarai da hirarraki da mai da martani da hirarraki da sauransu gaskiya duk ba su shafe mu ba mun zo karatu kuma insha Allah shi za mu sannan a cikin karatun za mu dinga bibiyar shari'ar magabata da aka wata ran ana cikin karatun za mu samu wani abu da yake da alaka da ayoyin da shari'ar ayoyin wanda magabata suka gabatar ko na tarihi ko wani abu wanda shi ma ilimi ne za mu dora a kai sai na uku na hudu saboda ɗaliban ilimi da suke biye da mu a ko'ina a duniya wasu ma Allah ya sani gaba suke da mu a karatu amma suna da sha'awar tsari wasu kuma almajiranmu ne a makarantu a jami'o'i suna bibiya don su ma goben Allah ya kai mu su ma su dora a irin salon da suka ga ana yi da kuma don amfanin kanmu za mu dinga sauƙaƙe hanyoyin bincike ingantattu wanda a yanzu su ne suka yi mana ƙaranci wanda shi yasa muna da matsaloli masu tarin yawa da suka shafi addini da rayuwa wanda saboda rashin bin hanya ta bincike sahihiya yasa an mana nisa da yawa duba ga lokacin da matsalar corona ta taso da malami ya magana ya ce ina ruwan malami da harkar likitanci alhali kuma da ruwan malami da harkar likitanci amma in ya karanta in ya yi bincike da yawa mukan yi kuskure wata ran malami sai ya hau kan minbari ya saki fashin baki da alƙaluma analysis kenan to in dai tsaya ya duba ya yi bincike ya bi methodology na addini ba sai kaga ya yi kuskure sai kaga wani can yana nan ya harɗe shi kuma ɓangarensa ne sai ya ji an tafka kuskure sai ya zata a addinin ma haka ake yi to muna so a wajen karatunmu da tafsiri mu dinga gina komai akan bincike, koda mun san shi mu bi hanyar bincike, mu bi methodology manhajiya. Sai abu na gaba shine kulla alaka tsakanin addini da rayuwa da wayewa. Saboda a zaton mutane lokacin da ka shiga harka addini, to kowayeye ne kai sai dai ka aje wayewarka a gefe, kuma ba haka bane. A cikin karatun mu nan ma za mu zo mu jima, ita kanta wayewar tana da gurbi a karatun mu na yau da gobe, in Allah ya kai mu. Ya kamata a ce ba abin da ya dace da wayeyen mutum irin addini. Shi kuma malamin addini ba abin da ya kamata ya riƙe bayan madaran nasoshin da yake ɗauke da su irin wayewa. Saboda haka in ka ga rashin wayewa a tafiyar addini, to laifin waɗanda suke riƙe da sitiyarin ne, amma ba laifin addini ba ne. Addini bai ce ka yi dauɗa ba, addini bai ce ka dinga yi wa mutane maganganun da ba za su gane ba. Sai dai amma kar a taƙaice wayewa a wani yare ko a wani fanni na fannonin rayuwa, tana da faɗi wayewa. To muna so a cikin karatun nan namu mu fahimci cewa ashe addini ma akwai wayewa a cikinta, a cikinsa. Sannan abu na kusa da ƙarshe shi ne wa'azi da faɗakarwa. Wata ran in mun gama da batun ilimi na ayar, to kuma za mu caje kanmu mu wa'azantar da kanmu, amma ƙarƙashin hasken, ƙarƙashin inuwar abin da ayar take ɗauke da shi. Misali in ayar tana magana a kan riba ne, sai mu yi wa'azi a kan riba. In tana magana akan mutuwa ne, sai mu yi wa'azi akan mutuwa. Amma misali ba za mu zo tana magana akan riba sai kuma mu koma wa'azi akan aure ba. An gane? Abin da yasa na ware mana wannan ƙarin bayani shi ne, akwai wata matsala da muke fuskanta mu masu da'awa yawanci. Abin da ka fi ƙwarewa a kansa yawanci in ka ɗauko bayani ma sai ka yi landin ka koma zuwa gare shi. To mu ba haka muke so ne, muna so ya zanto komai ya zamanto a buɗe, mu dinga kai komai izuwa inda yake. Sai na ƙarshe, amfani da asalin littattafai da kuma fasahar sadarwa. Da abin da zamu zo da littafi ko mu zo da shi hard copy a ganshi ko da ku ganshi ba, dai ni dai in karanta, saboda ka bana jin kunyar in buɗe littafi in karanta. In littattafan sun kai 10-20 ma sai in dinga buɗewa, na zama malamin da mana littafi. To kuma wani lokacin saboda ƙarancin guzurin littattafan, tunda ba nan nan ba garin mu bane, amma alhamdulillah Allah ya kawo hanya ta sadarwa. To ba abinda za mu nema a yau mu rasa, sai dai in mu ne muka ki nema. So laka a cikin methodology din mu za mu yi amfani da hanyoyin sadarwa, abubuwan da muke nema ni da Allah rahma. Na ɗaya muna neman addu'ar ku, Allah ya sanya mana ikhlasi, Allah ya sa mu yi danshi, Allah ya cire mana dukkan wani abu a cikin ranmu, ya sa mana kawai yin abin da neman yardarsa. Jama'a ku samu a cikin addu'a, da muna cikin hadari yanzu za mu tsaya akan kujerar da za mu faɗi abin da Allah ya ce ne, za mu gaya muku cewa haka Allah yake nufi, haka manzon Allah sama yake nufi. To gaskiya muna cikin haɗari, sai Allah ya datar da mu sannan mu dace. Abu na biyu, muna neman haɗin kanku, ba abin da zai yi sai da haɗin kai. Abu na uku, muna buƙatar sauraro mai amfani. Abu na huɗu, muna so a lura da ladabin zaman karatu na Al-Qur'ani. A nan ne ake samun matsaloli da yawa. A gaskiya a yanzu karatun da ake da shi a yau ya fi wanda ake da shi a jiya. Ko kun san tarin ilimin da ake da shi a yanzu ko lokacin su ɗan fodiyo babu shi, Allah ya ji kansu da rama. Domin ba na jin su ɗan fodiyo da ransu akwai Fathul Bari a Najeriya, babu littattafan saboda wahala da ƙarancinsu. Muhammad Al-Amin Shankiti mai Adwa'ul Bayan, tare da nagartar iliminsa da yawan iliminsa, amma an ce littattafansa ba su fi kanta hudu ba. Amma mu yanzu ka samu mutum ɗaya, in ka samu wawa keken labirari ɗinsa, sai ka samu littafi sama da mujalladi 2,000 ko 3,000. Amma aiki da karatun kuma a da ya fi na yanzu. Sai ka ga mahaifinka bai cika izu 20 ba ma, kai kuma ka haddace Qur'ani, amma shi yake tashin ka sallah asuba. To daga cikin sabubban haka shi ne, a yanzu ba a mutunta karatu. Za ka ga mutum ya zo wajen neman karatu ya haɗo da kayan kasuwancinsa yana gefe, wani ma malami yana karatu ya riƙe waya ya harɗe yana muna majalisi, amma dai ba laifi ma iya magana. To kaga wannan ko ya ji karatun ba zai samu albarkar karatu. a'a wani kuma tambaya ma zai wa malamin amma yadda ka san zai gaura man mari ko yana magana da malamin amma kuma yaran da yake magana da shi in a office ne ba haka yake magana da iyayen gidansa ba in abane ya ga ya samu wani customer mai kuɗi wanda zai sai kaya da yawa lallaba shi yake yi to da zamu koma mu ji yanda magabata suke wallahi abin da suke yi kai inda ba dan su suke ba sai mu ce bid'a ne tunda kan sahabbai yadda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suna gaban sa motsi ma ba sa iya yi aka taho su ma tabi'ai din yanda suke wa sahabbai haka Imam Ahmad yace wallahi kamar yanda Safari ne ya kawo a cikin Gizaul Albab yake cewa ban taba kwanciya bacci na miƙe kafata ta kallo hanyar da gidan Imam Shafi'i yake ba yace kuma tsakanina da shi hanyoyi hudu ne to kawai ko ba zai yi ya zo majalisin Shafi'i ya bararraje ba ya fi Shafi'i din bararrajewa ba wai ina cewa miƙe kafa haramun bane amma dai wai saboda yadda shi yake ji a ransa shi ko Imam Shafi'i yace wallahi ina karanta muwadda a gaban Malik idan aka zo shafi ya kare yace ba na iya juya shafin saboda fargabar Imam Malik sai na faki idan sa na kaman ya kautar da kansa sai in baza in juya a hankali yadda ba zai ji karar shafin ba Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi yace ban taba shan ruwa ba Shafi yana kallo na sai in kware saboda yadda yake ganin haibar wajen to in dai aka ce kana wuri na karanta na karatu to ba dan darajar mai karatun ba dan darajar abin da ake karantawa aqalla gurgurdo yanzu ba lokacin Imam Shafi'i bane kuma malamin ka kai ma ba Shafi'i bane amma dai gurgurdon yadda zaka ji a ranka cewa ka mutunta karatun to kai haka yanzu to duk wani tasarrufi da zaka yi a wurin ya zama irin wanda ya kamata a yi ne a wurin karatu kada kai tasarrufin da wannan kai kanka ka san ba a wurin karatu ya kamata a yi shi ba sai abu na kusa da karshe shine tambaya mai ma'ana duk da cewa ina tsoron fatawa gaskiya amma tunda sunna ce an saba sunnan mu ce in ana karatu yawanci ana yin tambayoyi to yanzu ba za mu fitar da tsarin da za mu yi ba shin za mu dinga tafiya da tambayoyin ne saboda kan mu je mu kuskure wajen ba da amsa mu dinga bincike sai mu zo da su ko kuma a za mu dan rage dan takaitaccen lokaci ne a ƙarshe sai mu ba da dama mai tambaya ya yi wataƙila yau da gobe da jibi da gata ne za su hukunta yadda za mu bina'an alal maslaha ko mu dora akan tsarin da aka saba yi ko mu akwai wani sabon tsarin da ba zai ci karo da maslahar mu gaba daya sai mu dora akai na ƙarshe girmama sakonnin da darasin ya kunsa akwai sakonnin da kungiya ta bamu wanda shi ma Allah da a cikin karatu za a ji cikila slide na ƙarshe da zamu tsaya akan sa shine yaran yin tafsiri kamar yadda aka ji da Hausa amma na ce miƙaƙƙiyar Hausa abin da ake nufi da miƙaƙƙiyar Hausa ita ce wacce kowa zai iya gane ta standard Hausa kenan amma ni ina da wani ra'ayi na raya yare in muka zo kan kalma wacce akwai ta da Hausa amma an saba faɗar ta da wani yaren a yanzu to zan fifita in faɗe ta da Hausa sai mu ta kuma wani biyu shine sharhin abin da ba a gane ba da Hausar zamani amma ba ina nufin irin Hausar da aka kaurace mata misali kaman bokiti mu ce likidiri ba a tunda dai an riga an saba da bokiti to bokiti zamani amma akwai kalmomin da asalin suna nan da sunansu na Hausa to in dai mun sani za mu faɗa in ba a gane ba saboda wanda suka rayu a cikin binni suka ɗan saki Hausar kaɗan to sai mu yi ƙarin bayani wataƙila in akwai buƙatar wani abin kamar ko wani ya zo musulunta baya jin Hausa to ko da dai ni ba turancin na iya ba amma dai Allah ran ba na san ya iya turancin ni ma dai zan iya gwaggwabawa yadda za a iya fahimta to da wannan kai mai projector za ka iya kashe projector ka yanzu na sallame ka za mu nemi taimakon Allah a cikin abin da ya rage mana na lokaci wanda episode ɗaya za mu dinga yi awa ɗaya kenan amma an ce awa ɗaya a yaren media minti 50 ne zuwa 55 in yayi yawa to a ciki ne za mu dinga fashin bakin ayoyin da aka karanta mana wanda za mu fara daga yanzu insha Allah saboda ka kowa sai mushafinsa za mu fara daga aya ta 97 a cikin suratu التوبه بسم الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاعراب اشد كفرا ونفاقا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم
ومن الأعراب
من يؤمن بالله واليوم ويتخذ ما ينفق قربان عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخله الله في رحمته إن الله غفور رحيم
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا واحسن الله الينا واليك الله سبحانه وتعالى يتي الاعراب اشد كفرا كوياوا سوني كافرتين سيفي تسناني ونفاقا كما سو سكا متساوا ا وجن منافقين ان سكا زما كافري كو ان سكا زما منافقين في يد يد مزاونا بيرني سكي واجدر كما سوني ما yafi dacewa saboda kusancin su da wayansu sifofi Allah ya alamu hududa ma anzala Allahu ala rasulihi a ce bisu fahimci iyakoki na hukuncen da Allah ya saukarwa manzo dan haka shi yasa sai ka ga ba kauye yazo ya kanta mota banna saboda shi dama bai ma dauko hanyar sanin inda Allah ya ce a tsaya da inda Allah ya ce a huce والله عليم لله الله سبحانه وتعالى مسني ني game da abin da kuka sance kuna aikatawa hakimun kuma Allah subhanahu wataala goni ne a cikin aikin sa duk wani abu da ya tsara in ka bi diddigi sai kaga tsarin yayi daidai ba wani tsari da ya kai shi dacewa to Allah ya faɗi wannan magana ne a daidai lokacin da ya gama ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin musulmai da kuma wanda suke gefan su cikin wanda suka ki su je yakin Tabuk an yi shi ne a watan Ramadan a shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kusa da karshe shekara ta 9 kuma abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin Tabuk bayan ya bude Makka ya ci nasara ya je Hunain ya gama da Hawazin to yanzu gaba daya kudancin Madina tun daga Madina har izuwa kudu da zuwa kudu maso are maso gabas duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da su bashi da sauran barazana ya dangane har Bahrain to yanzu matsalar sa shine da kai tafiya kilomita 500 daga arewacin Madina to zaka fara gamuwa da matsala domin da yawa daga cikin garuruwan suna karkashin daular Rumawa Byzantines suna ake cewa Byzantines to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a shekara ta 6 ya aika musu da wasiƙa yana jiran me za su dawo masa da shi yana kiran shugaban su zuwa ya karɓi musulunci shugaban ya so ya musulunta sai su ɗan barandansa suka hana shi to kuma tun da suka hana shi sai suka dinga matsa masa lamba su gwamnoninsa da hakimansa da daggatansa akan lalle fa sai ya tashi tsaye fa in ba haka ba mulkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya mamaye shi shi kuma dama yayi mafarki cewa an fassara masa mafarkin cewa mulkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iso inda yake to dan haka duk sanda manzo Allah ya tura tawaga inda ya tai bangaren arewa to za a iya samun matsala ko dai a kashe ɗan sakon nasa ko kuma a yi kare jini biri jini. To sai labari ya kai musu cewa manzo Allah ya sa ma ya gama da kudu fa. Sai suke tunanin to yanzu tunda ya gama da kudu zai haɗu da ƴan kudun ne fa yazo ya murƙushe arewa. Sai suka ce to abinda za a yi kawai kafin ma ya fara wannan tunanin bari a rufa masa a zo a faɗa masa. To sai labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan take sai ya haɗa sahabbansa ya fito ƙarare ya gaya musu cewa za mu fita yaƙi. Kuma ya gaya musu inda za a fita. An saba in za a yi yaƙi sai an ɗan saya, ana cewa alharbu khid'a ko khud'a, shi yaƙi ɗan zamba ne. In za ka yi gabas sai ka ce zan yi kudu, sai ka yi nisa a kudin sai ka karkace ka yi gabas. To amma nan kawai kai tsaye aka fito ƙarar aka ce ga inda za a. To ana faɗa haka sai mutane suka rabu kaso uku. Kaso na farko su suka fi yawa suka fito suka ce labbaika wa sa'adaika ya rasulullah, za mu tafi. Wannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaso ɗaya kuma suka ce wallahi ba da mu ba, wannan tafiyar ta yi nisa, kuma ga hanyar nan akwai zafi, gashi kuma lokacin girbar dabino ko saukar dabino da amfanin gona na Madina ya taho, muna yaƙi za a yi haka, za a girbi dabinon nan. Sannan kuma mutanen nan azababbun mutane ne, ba lallai ne mu ci nasara ba, da haka mu ba za mu. Waɗannan su ne munafukai, da ba munafukai kuma kafirai ne. Sai kaso na uku wanda su musulmai ne, sun yarda da duk kwaɗaitarwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a fita, amma sai suka yi kasala sai suka ɗi fita. Yanzu kun ga muna da camp uku kenan ko? Camp biyu ba su fita ba, camp ɗaya kuma sun fita. Amma camp biyun nan da ba su fita ba, akwai waɗanda ba su yarda da fitar ba ne, akwai wanda kuma sun yarda da fitar amma dai matsala ta hana su fita. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙin Tabuk, aka fafata. Ba a yi arangama da su arnan ba, sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ciyo nasara sai ya dawo. A hanya kuma ya bibbi waɗansu ƙabilu waɗanda ya san in ya ƙyale su to za su yi alliance da waɗancan Rumawan. To sai ya bibbi su, wasu aka yi arrestin ɗinsu suka miƙa wuya, aka yi alƙawari da su, wasu kuma suka musulunta. Sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara gina matattakalar da zai haura ya shiga can. Yanzu in ya taho yana da ƙawaye a hanya cikin waɗanda suka musulunta da waɗanda kuma suka miƙa wuya, za su dinga ba da jizya. To da ya dawo gida lafiya lau, sai munafukan nan sai suka zo, sai suka dinga gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ƴar matsala ce aka samu, kaga hamma mun yi shirin fita, kowa sai ya ƙaryar da ta dace da shi. Amma waɗannan ƴan camp ɗin musulmai waɗanda ba su fita ba, su kuma suka fito, manzon Allah je kai tsaye, in manzon Allah bai ganka ba zai aika ka zo, me ya faru? Sai ka ce wallahi ya rasulullahi gaskiya kawai kasala ce. Sai manzon Allah ya ce to kama gabanka ka in ƙara ganin ka. Haka aka yi wa Ka'ab ibn Malik da Murarat ibn Rabi' da Hilal ibn Umayya, za mu zo kissarsu a ƙarshe-ƙarshe. Wa ala salasati alladhina kulli, ana ganewa jama'a. To anan sai Allah ya saukar da ayan nan ya dinga tonawa munafukan nan asiri. Da a ce tare da ku muka yi tafsirin nan za ku ji duk gaba in mun zo sai mun faɗi munasabarta. Kuma yaƙin mun yi masa episode 4, muna tarihin yaƙin da dalilai da nassoshi da sauransu. To sai a ce ai ya rasulullahi kaza ma, ai su ne ma suka yi kaza, ai su ne ma. Sai da aka gama kwance musu zani su munafukan nan. To anan sai Allah ya faɗakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani abu very serious wanda ba kowa ne zai gane shi ba sai wanda aka faɗakar da shi. Shi ne akwai waɗansu mutane waɗanda ba 'yan Madina ba ne, a haka za ka gansu gidadawa ne kuma suna shigowa Madina. In ana lissafin mabarnata ba a sawa da su, saboda a zahiri kamar ba za su yi ɓarna ba, su ne ƙauyawa cikin kafirai da munafukai. Akwai wanda kafirai ne su, akwai wanda munafukai ne su. To sai Allah nan yake faɗakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba fa kowane ba ƙauye ne za ka gan shi galala ka ƙyale shi ba fa. Al-a'rabu su ƙauyawan nan ashaddu kufuran, in suka kafirce kafircinsu ya fi tsanani. Wa ashaddu nifaqan, amma tunda an ce ashaddu kufuran ba sai an ƙara cewa ashaddu ba. Ashaddu kufuran wa nifaqan. To ai ma idan ba ƙauye bai kafirci mai tsanani ba, in kafiri ne shi, bai yi munafunci mai tsanani ba, in munafiki ne shi, to waye zai yi? tunda shine ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli, to domin su ne suke nesa da ilimi, su ne suke nesa da wayewa, su ne abubuwan da ke kewaye da su abubuwa ne masu kaushi da tsanani da tsauri kamar yadda zamu tabbatar. To akwa su ne suka fi cancanta da a ce basu gane iyakokin Allah ba fiye da nabinni, wanda a cikin nabinnin kun ga waɗanda suka ba ku matsala. To ko in har wannan yayi, wani ma ya rawa bare dan makadi, wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli wallahu sami'un alim. Hakika Allah subhanahu wallahu alim, hakika Allah masani ne, shi yasa yake ga muku abin da ku sani ba. Shi kuma sanin sa ya kunshi sanin abu na kusa da na nesa, na gaba da na baya, wanda ya faru da wanda bai faru. Ku kuma sanin ku takaitacce ne, kuna iya takaice sanin ku zuwa abin da idan ku yake iya hangowa. Sannan hakimin Allah gwani ne kwararre, dan haka shi yasa a daidai lokacin da ya kamata ya muku bayani yake muku bayani. Ya ba mu gane ba, ya ba a taba gaya mana ba, yanzu ne lokacin bayanin ya zo saboda hikimar Ubangiji subhanahu wataala. To yanzu sai ake ba wa sahabbai alama, ta yiwu yanzu a ce to ai cikin ɗan ƙauyen nan akwai wanda da kansu fa suke kawo mana zakkarsu, tunda muka je, tunda suka ji Allah ya ɗaukaka musulunci a lokacin buɗe Makka, suka musulunta, da kansu za su taho da list ɗinsu da zakkarsu a ce wannan tawana ce, wannan tawana ce. Sai Allah ya ce to wa minal a'rab, daga cikin ƙauyawan nan akwai man yattakhidhu ma yunfiqu magharaman, wannan abin da yake kawowa na zakka fa gani yake kamar tara ce aka sa masa. Ita kwa tara kana biyanta ma kana Allah ya isa, ko ba haka bane? A ranka kai duk wanda aka ci tarar sa ya bayar sai ya ji zalunta sa, ko da kwa laifi yayi. To wala a cikin su akwai wanda su abin da suke bayawa din ba wai suna ba ku ne cikin dadin rai ba. Yattakhiduna ma yunfikuna magharama, magharaman ina masdar ne, mimi ay gharama. Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, kuma yana tajiran masifa ta fada kan ku. Lokacin ma da ya dauko zakai yace a kawo ta yake, Allah ya sa ma in yace ya mutu, Allah ya sa ma an sun tafi yakin a cinye su, Allah ya sa ma kaza. Su da duk wani bala'i in zai faru akan ku jira suke ya faru, saboda wai dan me ma za ku karbi dukiyar ta su, saboda ku yi a hankali da su. To kafin ai gaba sai Allah ya ce alaihim da'iratus sau'i, wannan a kira'an jumhur kenan al-qurra'u thamaniya. To masifa mummuna ai kansu za ta kare, tunda su ne bisu imani ba, in suka mutu a wannan yanayin nasu. To da'iratus su'i kamar yadda ke cikin kira'ar Haqqun Ibn Kasir da Abu Amr, karshe kansu za ta koma. Wallahu sami'un, Allah yana ji sanda suke faɗan magana ku ba kwanan, amma Allah yana nan yana ji. Alimun, kuma yana sane da halin su da abin da ke cikin zuciyarsu, da haka shi sake muku labarin yanzu. To amma ba duka suka taru suka zama ɗaya ba, sai Allah ya ce wa minal ahrami, amma daga cikin ƙauyawan akwai man yu'minu billahi, wanda da gaske ne yayi imani da Allah, wal yawmil akhir, yayi imani da ranar lahira, wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi, kuma abin da ya kawo din ya bayar shi ya rike shi a matsayin ibada wacce za ta kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah, ay ibadatun yataqarrabu biha ila Allah tabaraka wa ta'ala, kuma wa salawatir rasul, kuma ya dauki wannan sadakar a matsayin wani tsani na samun addu'ar manzon Allah. Sosa domin ana kawo manzo Allah zai ce wannan tawaye, sai a ce tawana ce ci, to Allah ya mayar maka da abin da ka bayar. To shi dan wannan ma yake Allah Allah lokacin sadaka yayi ya kawo, kuma gashi ba ƙauyen ne. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa ala, ko ku saurara ku ji, innaha qurbatul lahum, lalle wannan sadakar da suka kawo da zakka ibada ce, kuma za ta kusantar da su zuwa ga Allah. Sayyidukhimullahu fi rahmatihi, lalle Allah subhanahu wataala da sanin zai shigar da su cikin rahmansa. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wataala ghafurun mai gafara ne gare ku akan abubuwan da kuka aikata bisa rashin sani, da wanda kuka aikata bisa sanin kuma kuka tuba. Rahimun, sannan mai jin kai ne game da al'amuranku, dan haka shi yasa ya sauƙaƙe muku hanyoyin rayuwa kuma ya tanadar muku hanyoyin da kun za ku shiga aljanna. To wayannan ayoyin guda uku suna da alaƙa da juna, amma sun ɗauko mana bayani akan al-A'rab wanda su ne ƙauyawa. Wataƙila wani in ya ji sai ya ce ka, amma fa an tsananta wa ƙauyawa a wannan ayoyi. Ya haka an ce wata rana wani baƙauye ya gifta shi bai haddace Qur'ani ba, sai ya ji wani yana karatu ya karanto al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Sai ce shatamana wallah ka, amma ya ɓace ma'ana. Sai ya ji an karanto ɗayar mace yanzu ɓacin har ya kai haka. Sai da aka tafi aya ta gaba kuma min al-arabi man yusai ce ha huna madahana wa kadhal kiramu yumdahuna wa yashtamun. Dama haka manya suke, akan yabe su akan kuma bace su. Duk wanda bai samu yabo ba ya samu baci, to zaka ga ba babba bane. Shi yasa wanda yafi kowa samun yabo shine wanda yake da matsayi, wanda kuma aka fi zargi ma shine wanda yake da matsayi, saboda bishiya mai yaya ake jifa. To al-a'rab din nan su waye al-a'rab? Za mu shiga bashin baki kenan. To al-a'rab a larabci ana cewa ismu jinsin jam'i, ismu jinsin jam'i. Jam'i a wajen larabawa kala uku ne. Akwai jam'i wanda muka sani irin namu na Hausa, shine sunan da yake nuni akan sama da abu daya, kamar gidaje mufradinsa shine gida ko darun diyaru, bintun banatun waladun auladu, ko wannan shine jam'i. Akwai ismul jam'u, ismul jam'u kuma shine kalma ce in aka fassara ta tana nufin sama da abu daya, amma an ka ce ka nemo abu daya sai dai ka tafi wata kalma kuma daban. Kamar nisa'un, me nisa'un ba mata ba, to wace daya kuma fa, sai dai ka je wata kalma kuma ka ce mar'atun, amma riba daga nan zaka ba plural din, ba i-driving din sa daga singular ba. To wannan shine ismul jam, kamar iblun, raquma, raqumi daya kuma sai dai ka ce ba'irun, ka koma can. Akwai kuma ismul jinsil jam'i. Shi kuma ismul jinsil jam'i shine kalma ce singular da plural, amma bambanci tsakanin singular da plural din kawai ƙara harafi ɗaya ko cire harafi ɗaya. An gane? Wanda da Turanci ma muna da irin wannan, da Hausa ma muna da shi, amma dai mu taƙaita akan na Larabcin. Kamar misali ya sunan tururuwa, namlun tururuwai kenan, guda ɗaya fa, hatta idza atau ala, karanta mana mana wata ba. Kagaran hatta idza atau ala wadin nam, har sai da suka zo wata zaza ta tururuwai, annamlu tururuwai ko qalat namlatun, sai wata tururuwa daya tace, me bambanci tsakanin singular da plural din? Ta unce kawai ya ayyuhan namlu, ya ku tururuwai. To wannan in ka tashi fashin bakin sa grammatically a larabci, sai ka ce wannan, in an ce kai grammatical analysis na wannan, ka ce wannan ismu jinsin ne jam'i, suna ne na jinsi da yake nuna jam'i. Ya sunan kudan zuma? Nahal, kudajen zuma kenan, guda ɗaya fa, nahlatun, ta unkawa za ka ƙara. Ya sunan dabinai? Nahal shi ne dabinai ko? Wa minan nakhli, daga dabinai. In ka ji mai tafsiri ya ce wa minan nakhli, kuma daga dabino, to sai da in jinsi yake ne, amma dabinai. Nakhlatun guda ɗaya. To haka shi ma al-a'rab ƙauyawa, guda ɗayansa kuma shi ne al-a'rabiyyu. Kaga me za a ƙara? Kawai ya'un za a ƙara ko? To me al-arabu? Larabawa ko? Balarabe ɗaya fa ya za a ce al-arabiyyu, العربي الهاشمي محمدي محمد صلى الله عليه وسلم to sai malamai suka ce shi ismu jam'in ne jinsi ismu jinsin ne jam'i wanda mufradin sa shine a'radi malamai kuma sun yi sabani akan to wa'annan suwaye kauya wannan da suke da tsananin kafirci da suke da tsananin munafinci sai aka samu maganganu mabambanta daga cikin maganganun akwai magana ta farko aka ce abinda ake nufi da a'arabi sune larabawan da suke zaune a ƙauye waɗanda ba a cikin gari suke ba to dan haka idan da zamu tafi akan wannan matafiyar to da sai mu ce ayar a fakaice tana gaya mana cewa duk waɗanda ba a birni suke ba suke zaune a ƙauye to in suka kafirta ashaddu kufran in suka zama munafikai ashaddu nifaqan saboda Allah ta yi al-a'rab ƙauyawa mazauna inda ba birni ba mazauna karkara wannan magana ta farko kenan magana ta biyu kuma ita ma tana da matuƙar kyau sai suka ce abinda ake nufi da ƙauyawa sune dukkan fatake ko ƴan karabka ko kace matafiya waɗanda suke bibiyar ruwan sama da kuma harawa ko ciyawa ko abincin dabbobi suke kora su kuma suke yin nesa da gari su ne kaɗai ake ce musu a arab amma ko a ina mutum yake in dai ba kora dabbobinsa yake yi yana neman ina ruwa yake ina abincin dabbobi yake wato ba za a ce musu a arab ba don haka sai mu ce al-a'rab irin fatake amma makiyaya masu neman ruwa da wurin zama wanda idan ruwan ya kare abincin ya kare su matsa gaba to in suka kafirta sun fi kowa kafirci sai zanto kenan in kana kauye sai ka kwantar da hankalinka tunda kai a zaune kake magana ta uku kuma suka ce abinda ake nufi da al-arab sune mutanen da suke da kaushin ɗabi'a suke da saurin fushi suke da wauta mai tarin yawa cikin mazauna sahara da duwatsu da waɗanda suke rayuwa ma a cikin gida to da haka sai zanto in aka ce al-a'rabu ba a maganar geographical location ba a maganar settlement wurin zama ana maganar halaye ne da ɗabi'u kawai to waɗannan abubuwan guda hudu yana da kyau ka fahimci wanne ne Allah yake nufi domin Allah subhanahu wata'ala ya kula da maganar al-a'rab a Qur'ani a wurare goma aka faɗa al-a'rab wurare nawa goma wurare shida duk gaba ɗaya zargin su akai wurare biyu kuma yaban su akai wuri ɗaya kuma an daidaita su da ƴan binni wuri na ƙarshe kuma kawai labari aka bayar ba za ka ce yabo ba ne ba za ka ce fallasa ba ne a alaramma kafin minti biyu su cika karanto mana wurare goma nan muji to karanto mana faro daga ta farko wannan ta cikin suratul tauba Allah ya ce wa ja'al mu'adhdhiruna min al-a'rad zaka ga masu neman yankan hanzari cikin ƙauyawa za su zo wajen ka suna cewa ya rasulullahi ka san akwai matsala sai ta kalamin ce kai kuma kakka kalle su cewa gidadawa ne akwai matsala a tare da su liyu'dhana lahum rasulullahi duru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su hanzari ko kuma wasu ka ce wa ja'al mu'adhdhiruna min al-a'rad akwai ƙauyawa waɗanda suke da matsala sun zo sun nemi izini a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ba su ke fita yaƙi ba ko manzon Allah ya ba su hanzarin to dan haka su waɗannan ba su da matsala sai zama wannan yabo ne kenan ko kuma wannan fassara ta bin ita ce daidai al-mu'adhdhiruna min al-a'rab wanda aka ba su excuse wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu amma waɗanda suka ƙaryata Allah da alƙawarin sa suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin kwadaitarwar da su suka zauna suka ki tafiya gida kaga anan anya ba ɗan ƙauye ko muje ta biyu ita ce al-a'rabu ashaddu
kufra al-a'rabu ashaddu kufra wa libaqan wa ajdaru an la ya'lamu wa ajdaru an la ya'lamu
sai ta biyin ta ukunta ita ce wacce take biye da ita ita ma mallan ya karanta ta hudu ma ita ce wacce ya karanta waɗannan da suke jere guda uku nan biyin farko zargi ne ɗaya kuma yabo ne dan haka mun gama da na yabo guda biyu to sai mu tafi ta biyar ma kana li ahlil madinati
ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al-a'rab
حسبه سمت في يحسب يحسبون الأحزاب لم يذهبوا
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بالون بالأعراب
حسبك سمت فسيقول لك المخلفون
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا
zargin su akai Allah ya ce za wasu cikin kauyawa za su zo maka cikin waɗanda suka yi tafiya yaki sai su ce maka wallahi rasulullahi mata ce ba lafiya wallahi ka san dukiyar ce muke tunanin kaza nan kwa ƙarya suke yi kaga nan ma zargin su akai ko sai Allah ya ce qul lil mukhallafina min al-a'rab
qul lil mukhallafina min al-a'rab tad'una ila qaumin uli ba'sin shadidin
حسبك تو سي تقرشي قالت الاعراب امن
قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا
wannan sune wurare guda goma hudu a cikin suratul tauba wanda cikin su akwai na yabo akwai na zargi biyu na zargi biyu na yabo sannan daya a cikin suratul fath ko kuma mu ce biyu a cikin suratul fathi daya a cikin suratul al-hujurat wannan sune wuraren da Allah subhanahu wataala ya fadi al-a'rab to dan mu hade darasin gaba daya insha Allah a karatun mu na gobe zamu fadi masaloli da suke karkashin sababin da yasa Allah subhanahu wataala ya sauke su da kuma masalolin da suke tattare da zaman kauye da kuma zaman birni wanda kai tsaye suke da alaka da ayar da kuma hukunce-hukunce na shari'ar musulunci abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kusakuranmu da zunubanmu Allah ya ƙarfafe mu wajen yi masa da'a a cikin wannan wata halin da ƙasar mu take ciki na kunci ubangiji Allah ya yi mana ya ubangiji muna roƙonka abinda ya dame mu Allah ya maganta mana shi abinda ya fi ƙarfinmu Allah ya sa mu fi ƙarfinsa marasa lafiya Allah ya tashi kafadin su wanda muka rasa cikin iyaye da ƴan uwa da malamai da abokanai da maza da mata ubangiji Allah ya gafarta musu wannan matsaloli da muke fuskanta na cututtuka iri daban-daban da kuma wato rawa ta tattalin arziki da hali na matsi da wani irin canjin yanayi ubangiji Allah ka sauƙaƙa mana ƴan uwan mu da suke cikin halin kakanikayi na rashin tabbas ta fuskar tsaro a ko ina suke a wannan ƙasa ta mu mai albarka ƴan uwan musulmai ubangiji Allah ka cece su Allah ka zama gatan su waɗanda abin bai shafa ba kuma Allah ka tsare su Allah ubangiji ka tsare mu ka tsare rayukan mu ka tsare dukiyoyin mu اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك